أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينك من سلم تأدين مسلنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى قوديا a irin ni'imomin da ya yi mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Otora GRA a kanan Dabo. A wannan yammaci na ranar Asabar wanda ya kama 11 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine yazo daidai 28 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 11 ga watan Ramadan, amma fa sai mun waiwaya can baya shekara ta 13 daga hijira, wanda ya dace da watan Nuwamba na shekara ta 634 ta miladiyya. Musulmi suka ci gagaruman nasara a wani yaƙi wanda ake ce da shi yaƙin Buwaib. Wannan yaƙi wanda da yawa daga cikin malamai suka ce za ka sanya shi daga manya-manyan yaƙoƙi wanda musulmi suka ci nasara tsawon tarihi, har ma ana kwatanta shi da yaƙin Yarmouk. Ya faru ne a zamanin halifancin Amirul Mu'minina Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu, wanda rundunar musulmi ta kutsa ta yaƙi mamlaka ko masarautar Farisa a wani wuri da ake ce da shi Buwaib a yammacin kogin Furatu, wanda wannan yaƙi gagarumi an yi shi ne bisa kwamandanci da jagorancin babban kwamanda daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Dakaru, waɗanda suka je suka dinga yaɗa musulunci tun a zamanin Sayyidina Abubakar har lokacin Umar bin al-Khattabi kai har lokacin Sayyidina Usman radiyallahu anhum ajma'ina. Wannan babban kwamanda wanda ya jagoranci wannan yaƙi shine Al-Musanna bin Harisata Shaibani, wanda ya jagoranci mutum 12,000 daga cikin dakarun Allah waɗanda suka ɗaga kansakali domin su yaɗa kalmar Allah a doron ƙasa, wanda kuma su kuma Romawa ko kuma Farisawa afwan a ɓangaren su suna ƙarƙashin jagorancin Mahran bin Bazan, wanda kuma su sun kai mutum 150,000. Lallai hakika wannan yaƙi ba za ka fahimce shi ba in muka ɗauko shi face sai ka ɗan dawo baya kaɗan ka kalli yaƙin Jisr, wanda yaƙin Jisr yana ɗaya daga cikin yaƙoƙi wanda musulmi suka sha wahala aka jarrabe su jarraba mai tsanani. Yaƙin Jisr shi ma yaƙi ne wanda aka gwabza shi tsakanin musulmi da Farisawa, wanda shine ya buɗe ƙofar yaƙin Buwaib, kusan suna da alaƙa ta ƙud da ƙud, wanda shi yaƙin Jisr Roma ko Farisawa sun fito akan giwaye wanda sun zo da wani salo na yaki wanda musulmi ba su san wannan kalar yakin ba, shine suka zo da manya-manyan giwaye wanda a cikin wannan giwaye akwai wani toren giwa wanda ake ce da shi alfilul abyam, ma'ana wani farin giwa wanda shine mafi shahara mafi girman giwayen Farisa a wurin yaki. Wannan giwa ya yi fice wurin aje yaki da shi, kuma an horar da shi yanda shi da kansa zai dinga yaki ya tattake abokan gaba ya fita kansu. To wannan ne yasa lokacin da aka zo wannan yaki da musulmi suka taho da dawakansu ba su yi tsammani za su ga waɗannan giwaye ba, da suka ga haka sai suka ja da baya domin dawakansu sun fara firgita da suka ga irin waɗannan giwaye. Shi yasa sai suka ga cewa in suka ce za su yi faɗan akan giwaye to ba za su iya samun nasarar da suke so ba, domin dawakansu sun fara firgita suna gudu lokacin da suka ga wannan giwaye. Dama yana daga cikin fulanin ɗin su Farisa kenan. Amma a lokacin akwai shugabansu wanda kwamandan yaƙin Jisr shine Ubaidullahi As-Saqafi, sai ya ce shi ba zai ja da baya ba. Da haka a lokacin sai ya yi kira ga dakarun musulunci akan cewa kowa ya sauka daga kan dokinsa, su rabu da dokunan, su sauka a ƙasa, su je su yaƙi waɗannan Farisawa. Don haka a lokacin sai musulmi suka rasa wasu makaman, wanda makamai ne da suke tattare da dawakai, iyakacin makaman da suka iya riƙewa wanda hannunsu zai iya ɗauka, kuma suka taho a ƙasa babu wanda yake kan doki. Su kuma Roma wannan ga su sun taho da waɗannan giwaye wanda aka ba su horo na yaƙi. A lokacin sai Abu Ubaida bin Mas'ud As-Saqafi, shi shugaban nazo, sai yake cewa da su dalluni ala maqtalil fili, yace ku gaya min wai shi giwa ina ne makasarsa ne, in an samu giwa ina ake samu, in aka samu wurin an raunara ina ne lagwanta. Don haka sai aka ce da shi yuqtalu min khurtumihi, ana kashe giwa ne ta hancinsa, in ka sare wa giwa wannan dungulmin nata to ka riga ka gama da ita. To wannan jajirtaccen jarumi, don haka shi kadai sai ya tunkari wannan white elephant din, wannan alfilul abyad din ya tunkare shi shi kadai. A lokacin dakarunsa suke cewa da shi ya Aba Ubaid, za fa ka jefa kanka izuwa halaka, kuma kai ne sarkinmu fa, kada ka manta idan ka halaka to kuma kowa ma ya halaka. A lokacin sai ya ce wallahi la atrukuhu, kai ku kyale ni, na rantse da Allah ba zan bar wannan giwan ba, imma ya katuluni wa imma a katuluhu, ya ce ko dai giwar ya je ya kashe ni ko kuma ni na je na kashe shi. Ka ji jarumai daga dakarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka sai ya fuskanci inda wannan giwar ta yi, a lokacin sai ya yanke wani maɗauri da ɗamara da aka ɗaure giwar wacce take ɗauke da sirdin wanda suke kanta, sai ya sare wannan ɗamarar. Don haka a lokacin sai wannan kwamanda da yake kan giwar sai ya faɗo saboda an tsinke abin da yake ɗauke da sirdin da yake kai. Don haka sai ya faɗi, yana faɗuwa Abu Ubaida yi kansa ya gama da shi. To amma giwar ita tana nan da ranta, kuma dama kamar yadda na gaya muku an horar da su cikakken horo yadda su kansa yaƙi suke yi. Da haka sai Abu Ubaida sai fara yaƙar wannan giwa shi kadai, ita kuma wannan giwa ta ɗage ƙafafuwanta na gaba, ta tsaya akan ƙafafuwanta na baya, tana nema ta samu dama ta danne Abu Ubaida. To a lokacin sai Abu Ubaida bai firgita ba, mana bai tsorata da wannan giwa ba, yana ƙoƙarin ya samu lagwanta. To yana cikin wannan ne lalle haƙiƙa sai waɗanda suke kusa da shi sai ya gansu. Da haka a lokacin sai yi wasiya, saboda shi kawai shahada yake so yi. sai ce in ana mitu, ya ce har in na mutu, fa imratul jaishi li fulanin summa li fulanin, ya ce jagorancin wannan runduna abawawa ne, in wani ya mutu shi ma abawawa ne, in wani ya mutu abawawa ne, shigen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi lokacin yakin Mu'uta, ya ce na nada Jafar bin Abi Talib, in yayi shahada Zaid bin al-Harisa, in yayi shahada Abdullahi bin Rawaha, shi ma sai selecting din wasu mutane wanda su ne za su zama komandan musulmi. Don haka sai ya danna ya yi yaƙi. Duk da wasu malaman tarihi suna ganin cewa Abu Ubaida a nan in a fage ne na yaƙi, to ya ɗan yi mistake kaɗan a nan, bai kamata a matsayinsa na komanda ya yi wa mutane asarar kansa ba. Saboda in ya mutu zai kashe wa mutane da yawa lagu, ko da dai ya ce ga wanda zai karɓe shi. To wasu daga cikin malaman tarihi suna ce yana daga cikin 'yan kurakurai da shi Abu Ubaida ya yi a nan na wajen jagorancin yaƙi. Don haka ina ma ya kare kansa bai mutu ba, ina ma ya bar wannan runduna tana kallonsa, domin shi ne wanda yake ƙarfafa musu gwiwa. Saboda yawanci an kashe sarkin yaƙin mutane, in komanda ya faɗi to duk jikin mutane mutuwa yake, sai su yi saranda. To don haka a lokacin sai ya yi wannan, kuma bayan nan sai ya ci gaba da yaƙi har ma ya yi ƙoƙarin ya tsinke wa wannan giwa, wannan dungulmin nata. Sai dai amma wannan giwa sai ta yi zafin nama, sai ta yi kan Abu Ubaida, wanda ta doke shi kuma ta take shi da ƙafafuwanta na gaba guda biyu a lokacin lokaci guda, ko ta talace shi saboda girmanta. A wannan lokaci ne sai Abu Ubaida bin Mas'ud as-Saqafi ya yi mutuwa shahada. To ana cikin wannan yanayin, dama ya yi wasiya, sai wanda ya yi wa wasiya sai ya karɓa, shi ma ya ci gaba da yaƙi, aka kashe shi. Na biyun ya zo, saboda an riga an karya wa musulmi gwiwa a daidai wannan lokacin, shi ma ya zo yana yaƙin, aka kashe. Saboda Farisawan suna da matuƙar yawa, sun ninninka yi wa musulmi. Ai mun ji adadinsu Farisawa cewa adadinsu su 150,000 ne, su kuma musulmi kawai mutum 12,000 ne. To kaga yawan nasu yana da yawa. Don haka a lokacin sai waɗanda suka ainihin karɓi wannan jagoranci na suka ci gaba, amma dai jikin mutane ya mutu. To a lokacin ne sai a ƙarshe dama da ya ba wa wasu mutane na ƙarshensu, sai ce idan an kashe sai da ya ba wajen mutum 7 duk 'yan ƙabilarsa ne. Wasu malaman tarihi dama sun ce yana ɗaya daga cikin kuskuren da shi Abu Ubaida as-Saqafi a wannan wurin. Saboda a cikin wanda ya ba wa komanda ya ce ya ba wa ɗansa da ɗan uwansa, sai ce a na takwas ɗin shi ne Musanna bin Harisa. Ko malami suna ganin cewa Musanna dai ya fi su cancanta, shi ne gwarzo, shi ne wanda za mu yi maganarsa, wanda ya yi yaƙin buwai ɗin. Da aka sai ya bashi sai da aka kashe mutum 7, a na takwas shi ne ya zo. To da Musanna ya zo ya karɓi wannan jagoranci, to a lokacin dama shi is qualified, yana da qualification, yana da ahaliya ya riƙe wannan, ya cancanta da wannan fage. A lokacin sai shiryawa musulmi menene ya kamata ya tunkara. To a lokacin sai musulmi kuma wasu fara guduwa haka. To a lokacin ne sai wani ɗan bani na iya da ya ga auna guduwa, shi kuma ya ba da umarnin shugaba ba, sai ya wuf, domin baya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin dai mutane da suka zo suka shiga musulunci daga baya bai san ka'idojin yaƙi ba, kawai sai ya wuf, sai ya je gadar da musulmi za su koma baya, su koma gabar baya, sai ya je sai ya tsinke ta, sai ya sa takobi ya sassare ta, ya ce ko dai a mutu ko kuma a faɗa kogi, ya ce ba wanda zai gudu. To a lokacin sai mutane suka shiga cikin wannan yare, sai Abdullahi bin Mursad shine as-Saqafi kenan, shine sai je sai yanke wannan gada, yace wallahi la yafirul muslimuna min al-ma'araka, yace musulmi ba za su gudu daga wannan yakin ba, sai yace ku yi yaki hatta ta mutu alama mata alaihi amirku, ku je kuma ku mutu kamar yadda sarkin ku shi Ubaidillahi bin Mas'ud as-Saqafi ya mutu, kuma kowa ma ya je mutu. kawai sai ya tsinke ga damala. To kaga mutane nan ga giwaye nan kuma ruwa ne babu hanyar guduwa. To a lokacin sai Farisa suka ci gaba da fada tare da musulmi, wurin yayi wuri, musulmi suka shiga wani yanayi mai tsanani. To a lokacin ne sai aka zo da wannan mutumin da ya yanke wannan gada, wannan gada wacce mutane suka biyo ta kanta, aka zo da shi wajen sabon komanda Al-Musanna bin Harisa. A lokacin Musanna bin Harisa da ya ganshi sai kama shi sai masa bulala ya hore shi, sannan ya ce da shi ma za fa alta bil muslimin, wannan abin da kai me kai wa musulmi. Sai ce ni ina nufin kada kowa ya gudu daga wurin yakin. Sai yake cewa inna haza laysa bi firar, wannan ai ba gudu bane, neman shiri ne. In mutane da ka kyale gadar an koma, ai shiri za a sake, ba gudu za a yi ba. Da haka lokacin sai Musanna bin Harisa sai ya ƙara shiri cikin nutsuwa, duk da farmakin da Farisawa suke kawa mai tsanani, yana cewa da rundunarsa, ya ibadallah, ya ku bayin Allah ku tsaya ku nutsu, imman nasru wa immal janna, ko dai mu ci nasara ne ko kuma mu mutu shahada mu zama aljanna. Daga nan sai ya kira wasu mutane kuma sai ya fulani, sai ya samu wasu mutane sai ce da Allah ku tafi can wurin waccan gadar da aka tsinke ta, hanyar da za mu koma gida mu ƙetare kogin Furatu, a je a samu wasu su gyara wannan gada. To shine sai suka fara wannan gada. A lokacin sai Asim bin Amr Tamimi da Zaidul Khaili da Qais bin Sulayt, wannan shi Qais bin Sulayt din sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, shi sai suka tafi kuma suka fara gyara wannan gadar. Sai shi ma a lokacin Musanna bin Harisa ya je taimaka musu aka gyara wannan. To a lokacin shine sai musulmi sai suka fara towa ɗaya bayan ɗaya ana fayaƙin, sannan kuma wasu ana cewa su dawo su dinga tafiya, ana tsare gida, wasu ana cewa su dawo ɗaya bayan ɗaya, har sai da ƙarshen wanda ya yi mutuwa ta shahada, Farisawa sun dutso shi wannan gadar, shine wani mutum da ake ce da shi Suwaidu bin Qais, wanda shi ma ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan ƙarshen wanda ya ƙetare gadar gaba ɗaya shine Musanna bin Harisa. To lokacin da suka ƙetare wannan gada, to a lokacin sai Farisawa ba su samu damar sun biyo musulmi ba. To shine sai musulmi sai suka dawo ɓangaren gaɓar kogi na yammaci daga kogin Furat kafin rana ta faɗi. To su kuma Farisawa bisa al'ada su ba sa faɗa da dare, sai dare ya yi. To su in dare ya yi ba sa iya faɗa, sai su tsaya. To wannan ne yasa sai suka bar musulmi, wannan ne Allah ya kaddara musulmi, sai suka tsira da mutane kaɗan suka koma ainihin can cikin Sahara a wannan nahiya ta Iraki. To a lokacin sai jeshin shi ta wannan runduna ta Musanna sai suka kafa sansani a wani wuri da ake ce da shi Al-Hira, kusa da garin Hira. To sai Farisawan ba su kyale su ba, sai suka ƙariyo ainihin shiri, suka danno daga garin Mada'in, suka ce ba za su zo Hira sai sun kai, sai sun ƙarasa tasa musulmi. A lokacin ne sai masu nemo wa musulmi labari, sai suka jiwo labarin fulanin ɗin ga Farisawa nan sun taho za su zo inda musulmi suke a kusa da Hira. To a lokacin ne sai Musanna bin Harisa, na gaya muku gogaggen komanda ne, sai ya yi amfani da kurakuran da aka yi baya. Dama kullum haka ake so ga mutum, in ka yi mistake, ka yi kuskure, to kada ka sake maimaita wannan kuskuren, sai ƙara ƙoƙarin ya yi abin da ba zai sa sun yi irin abin da suka yi wancan karan aka cinye su aka tarwatsa musulmi a yakin Jisr ba. Kuma ya samu gogewa daga hannun komandan komandoji Khalid bin al-Walid, domin shi ne mento ɗinsa, ya koyar da shi, ya koyi abubuwa a wurinsa. Da haka lokacin wannan karan bai da ya yi yaƙi irin yaƙin Jisr ba, sai ya samu wani wuri mai faɗi wanda ake ce da shi Al-Buwaib, wanda wuri ne da ya dace da ainihin yawan rundunar musulmi, kuma ba za a yi wa mutane irin wannan ƙofar ragon ba, ruwa a baya, sannan kuma ga rundunar Farisa a gaba. Da haka a lokacin sai ya zauna a wannan wuri, kuma yana jiran isowar su waɗannan farisawa. To a lokacin ne sai na Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ya ji labarin abin da ya faru, kuma ga rinduna nan ta Farisa ta taho. A lokacin sai ya ƙara wa wannan runduna ta Musanna bin al-Harisa yawan al'umma. Da haka a lokacin sai Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya turo masa da ƙarin runduna waɗanda za su ƙara wa waɗannan musulmi ainihin ƙarfi. A lokacin sai mutum 4,000 suka taho ƙari, kuma Umar bin al-Khattab ya shugabantar da wannan sahabi Abdullahi al-Bajali, yace ya zama shugaban wannan runduna su je su haɗu da rundunar Musanna bin Harisa. To shine suka fito zuwa ainihin Iraki. A lokacin shi kuma Rostam shine shugaban Farisa ya tattara mutum 100,000, kuma a tare da su akwai mutum 50,000 wanda su kuma suna tafiya a ƙasa ne, sannan kuma akwai giwaye. Sannan Rostam yace wani mutum da ake cewa shi Maharan bin Bazan ya zama shine komandan rundunar, wanda kuma yana ɗaya daga cikin shahararrun mayaka na Farisa. To a lokacin ne sai wannan komanda na musulmi Al-Musanna bin Harisa, wanda yana daga cikin gogaggun komandoji, sai ya tunkari wannan runduna. Aka gwabza wannan yaƙi, wanda yaƙi ne Allah ya ba wa musulmi nasara a rana mai kama irin ta yau, ta yanda Musanna bin Harisa ya nuna gwanancewarsa. To ana wannan yaƙi ne sai musulmi sai suka kashe komandan Farisawa da ake jira shi Maharan bin Bazan, wanda wannan kashewar da suka kizan da aka yi masa ya yi tasiri kwarai da gaske a rundunar Farisa. To a lokacin ne sai rundunar Farisa sai jikinsu sai sanyi, wannan ce sai ta kawo sai aka tarwatsa su suka gudu, kuma musulmi suka ƙara yanke wannan ainihin gada, tunda dama akwai wannan gada wacce za ta ƙara zuwa inda suke domin Farisan kada su samu gudu. Aka je aka yanke kafin su gudu. To shine aka yi musu kata-kata, wanda wannan gagaruman nasara ce. Kuma tun daga sannan shikenan sai aka jefa wa Farisa razani a cikin zuciyarsu, wanda malaman tarihi suka ce wanda aka kashe daga cikin Farisawa da wanda suka nitse a cikin kogin Furatu sun kai kusan mutum 100,000 wanda suka mutu, an halaka su da yawa. Su kuma musulmi an samu mutum 4,000 sun yi shahada, wanda wannan shine ya bude sabuwar wata kofa ta nasara. Daga sannan Farisa suka shiga taitayinsu suka dinga tsoron musulmi, wanda wannan ya faru a zamanin Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi. Idan mun koma bangaren tafsiri, cikin yardar Allah yau za mu tashi sura aya ta 49 a cikin suratul Nisa'i, inda Allah madaukakin sarki yake mana bayanin alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzaki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Me Allah yake cewa na 49 zuwa 55.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
نعم الله سبحانه وتعالى أولا آيوي ما سأل بركة yana gaya mana yanda Yahudawa suke da solapish yanda suke tsarkake kansu tare da kafircin su da canja littafin Allah amma suna nuna su mutane ne tsarkaka anan Allah sai yake bankado wannan mummunan nufi nasu Allah ce alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum shin labarin wa'annan wa'anda suke yaban kansu bai isa gare ka ba ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wadannan mutane wa'anda suke yaban kansu bayan dama Bahaushe ya ce yaban kai jahilci ta yanda suke siffanta kansu da da'a da tsoron Allah shin labarin su bai je wajen ka ba wanda wannan tambaya ce ta mamaki da lamarinsu wanda imamu Qatada ta yace zalikum a'da'ullahi al-yahud ai ba kowa bane wa'annan sune makiya Allah Yahudawa zakku anfusahum sun tsarkake kansu faqalu sai suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce mu ƴaƴayen Allah ne kuma mafiya soyuwa a wurin Allah kaga wannan lalle haƙiƙa zuga kai ne da kuma yaban kai wani wurin ma suna cewa kai mu fa ba mu laifi inda suke cewa mu duk abin da muka yi Allah ya wanke mana babu da laifi a wurin Allah Allah sai ce balillahu yuzakki man yasha'u ai bar wannan magana lamarin ba haka yake ba ba kamar yadda suke tsarkake kansu a'a Allah madaukakin sarki shine yake tsarkake wanda ya so shine mafi sani ga boyayyun al'amura shine yake tsarkake wa'anda ya yadda da su daga bayansa wa'anda suke masu yi masa biyayya ba wa'annan asharare masu yi masa tawaye ba Allah sai ce wala yuzlamuna fatilan ai ba a zaluntar su na daga ayyukan su in mutane suka yi aiki Allah baya zaluntar su daidai da fatilan in an ce fatilan shine in ka dauki ba'an kwallon dabino a tsagan nan ta kwallon dabino zaka ga dan wani silin wani dan abu kamar zare sili siriri to wannan shi ake ce da shi alfatil kaga yana da kankanta wanda dai Allah anan yana kinaya ne abu sakankantar abu kamar dai yanda Allah yake cewa a wani wurin ne wala yuzlamuna nafira ko inna Allah la yuzlimu misqala zarra wanda dai Allah yana nuna Allah baya zalunci komai kankantan abu baya tauye mutane ladan su daidai da wannan sililin zare wanda yake jikin kwallon dabino Imam Ibn Abi Hatim ya fitar daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace kanatil yahudu yuqaddimuna subyanahum yahudawa sun kasance suna gabatar da kananan yaran su yusalluna bihim suna sallah da su kananan yaran nasu wayuqarribuna qurbanahum suna gabatar da sadakokin su wa yaz'amuna, sannan suna tafiya a tunanin su cewa me annahum la khataya lahu la khataya lahum wala dhunuba, su babu zafi a tare da su, babu wani zunubi, su tsarkaka ne. Shine sai Allah sai saukar da wannan ayar. Sannan Imam Ibn Jarir at-Tabari shehul mufassirin rahimahullahu ta'ala ya fitar da makamancin wannan daga Ikrima da Mujahidu da wasunsu, wanda Imamul Kalabi yana cewa wannan aya ta sauka akan wasu mazaje daga cikin Yahudawa, atau Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bi atfalihim, da yaransu kanana, wa qalu, suka ce ya Muhammad, ya Annabi Muhammad, hal ala auladina haula'i min zambin, shin wannan kananan yaran namu suna da laifi, akwai wani zulubi a tare da su? Qala, sai ce la a'a. Fa qalu, sai suka ce wallazi nahlifu bihi ma nahanu illa ka hay'atihim, suka ce mun rantse da wanda muke rantsewa da shi, mu ma kamar su ne, mu ma ba mu da laifi, ma min zambin na amaluhu bin nahari, babu wani zunubi da zamu yi shi da rana, illa kufira annabi lail, face kafin dare an kankare mana wannan zunubin, wa ma min zambin na amaluhu bin lail, hakana babu wani zunubi da zamu yi shi da daddare, illa kufira annabi nahar, face kafin safiya an kankare mana shi. To wannan shine abin da suka tsarkake kansu, shine Allah sai yake faɗa a cikin wannan aya, wanda Imam Al-Hasan Al-Basri da Qatada rahimahumullahu ta'ala sun ce wannan aya ta sauka ne akan Yahudawa lokacin da suka ce nahanu abuna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ƴaƴan Allah ne kuma mu ne mafi soyuwa a wurin Allah. Sannan wani wurin suka ce layyadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, ba wanda zai shiga aljanna sai dai in mutum ba yahudi ne ko ba nasari. To shine Allah sai ya saukar da wannan, yake mamaki da halayensu bayan suna miyagun halaye, sannan kuma suka ce wai su Allah ya fi so, ba su da laifi. Allah ce unzur, ka duba ka gani, wannan mamaki ne daga wannan kirkirar da suka yi da ƙaryarsu. Ai ka duba ya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, kaifa yaftaruna ala Allahi al-kaziba, ta yaya suke kirkirar wa Allah ƙarya, ta yanda suke tsarkake kansu suna da awasu ƴaƴan Allah ne mafiya soyuwa a wurin Allah. Duba wannan lamari ba, wa kafa bihi isman mubina, ai wannan kirkirar ya isa babban zunubi. Daga nan Allah ya ci gaba da bayani dai akan waɗannan Yahudawa, yace alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi, wannan shi ma wannan tambaya ce ta mamaki daga halin su dai Yahudawa. Yace yanzu ba ka ganin waɗannan waɗanda aka ba su rabo daga cikin littafi, aka ba su ilimin at-taura, amma duk da haka me yu'minuna bil jibti wa taghut, suna imani da gumaka, suna imani da shaydani, suna imani da dukkan wani abu wanda ake bautawa ba Allah ba, shine taghut kenan. Al jibti kuma shine gumaka, sun yi imani da bautar gumaka, sun yi imani da bautar duk wani abu koma bayan Allah. Wa yaquluna lil ladina kafaru, su dai waɗannan Yahudawa suna cewa ga kafiran Makka, kafiran Quraishu, ha ula'i ahada min alladhina amanu sabila, ai ku ne mafiya shari'ar tafarki daga waɗanda suka bi Annabi Muhammadu da shi kansa Annabi Muhammadu. Wayyazu billahi, wannan shine iftira da suka yi, sai suke nuna kafirai masu bautar gunki su ne suke kan daidai. Wannan Imam Ahmad da Ibn Abi Hatim sun fitar daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma, yace lamma qadima Ka'ab bin al-Ashraf Makkata, lokacin da Ka'ab dan Ashraf ya gabato zuwa Makka, qalat Quraysh, sai Quraishawa suka ce ala tara, yanzu baka ganin wannan mutumin, al-mumbatir min qaumihi, wanda ya zama mai yankakken baya daga cikin mutanansa, ya za'amu annahu khairun minna, yana tafiya akan cewa ya fi alkhairun mu, wa nahanu ahlul hajiji, bayan mu ne muke kula da alhazai, masu zuwa aikin haji, mu ne wa ahlus sakaya, mu ne masu shayar da alhazai zamzam, mu ba su duk abin da suke bukata, mu dauki gabarar karbar tarbar bakuncin su. Amma ya ce wa yafi mu, to sai ka abu bai al'asharu, sai ce antum khairum, ai ku ne mafi alkhairi. To sai Allah sai saukar da wannan ayar, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi, ya kamar yadda muka ji tafsirin har zuwa karshe inda Allah yake cewa nasiran. Sannan Ibn Ishaqa babban malamin tarihi ya kara fitarwa daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma, ya ce kanal ladina hazzabul ahzaba min quraishin, wa'annan wanda suka yi taron dangi suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rundunar ahzab na daga quraishu, daga dafan da bani quraiza, shine sai akai maja, akai taron dangi domin a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin su akwai Huyayyi bin Akhtaf, bai yahudi ne daga cikin bani quraiza, akwai Sallam bin Abil Huqaiq, akwai Abu Rafi, akwai Rabi' bin Abil Huqaiq, akwai Abu Ammara, akwai Hauza bin Qais, wa kana sa'iruhum min bani bimmanin nadir, ragon su kuma duk daga bani nadir ne. To yayin da suka zo izuwa Qurayshawa, sai wa'annan suka ce a manya-manyan malaman Yahudawa, sai suka ce ahlul ilmi bil kutubil ula fas'aluhum, sai kure suka ce ai wa'annan su ne ma'abota ilimi da littattafan farko, ku tambaye su adinukum khairun am dinu Muhammad, shin addininku shi yafi alkhairi ko addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'aluhum, sai suka tambaye su, faqalu, sai suka ce dinukum khairun min dinihi, addininku yafi alkhairi daga addininsu, wa antum ahada minhu, ko kun fi shi siriya, wa mimman tabawa, da wanda suka bi shi duk kun fi su zama akan tabarki madadi. Sai Allah sai ya saukar da wannan aya, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi har zuwa mulkan azima. To shine dalilin sauka waɗannan ayoyi. Sai Allah sai yake cewa da su ulaikal ladina la'anahumullahu, ay waɗannan Yahudawa masu wannan kage, masu wannan zuga kai, su ne waɗannan wanda Allah ya tsine musu, ya kore su, ya nisanta su ga rahamarsa. Wa may yal'ani Allahu falan tajida lahu nasiran, ai duk wanda Allah ya kore shi daga cikin rahamarsa, to lalle haƙiƙa babu wanda ya isa ya taimake shi daga azabar da Allah zai masa, babu wanda zai hana shi daga tsinuwar Allah. Allah sai ya ci gaba da bayani, ya nemi musu raddi, sai ce da su am lahum nasibun minal mulki, ko shin suna da wani rabo ne daga mulki, wanda Allah wannan yana inkari, mana dai mulkin da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su da komai a ciki, ba su suke ba da mulki ba. Fa idhal la yu'tuna an-nasa naqiran, Allah sai yake cewa to aida a ce ma suna da wani rabo daga mulki, to me yasa suke yin rowa in har suna ba da mulki, me yasa suke yin rowa. La yu'tuna ahadan miqdara naqirin, ba sa ba wa mutum daidai da wannan zare na sillin dabino, na sillin da ke cikin ƙwallon dabino, wanda shi ma kwatankwacin dai abu ne da Allah yake kwatanta shi da ƙanƙanta, daidai yake da ƙidimir, daidai yake da misƙala habbatin min kardalin, ko misƙala zarratin, duk dai Allah yana nuna mai abin da yake mai ƙanƙanta ne, wanda shi ma shi ne wannan abin da ya sanda wannan silin abu fari. In ka bare dabino za ka gan shi a tsakiyar wannan zanen nan da yake jikin ƙwallon dabino, kaga ɗan ƙarami ne. To daidai da wannan, saboda ruwa su ba su ba mutane wannan. Daga nan Allah sai ya ƙara bayanin wata daga cikin ɗabi'unsu munana wanda ya fi tsanani daga ruwa. Allah sai ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, shin yanzu su sune wa mutane hasada ne a bisa abin da Allah ya ba su na daga falalarsa? Me yasa suke wa mutane hasada ne? Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yace hasadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, ai sun yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama hasada ne, alan nubuwati, absa annabta wa hasadu ashabahu alal imani, sannan suka yi sabansa hasada saboda suna kan imani. Ma'ana dai shin wa'annan mutane sune wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da mu'mine hasada ne absa annabtar da Allah ya fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da ita, ya fifita larabawa, ya turo shi a cikin larabawa, kuma suna yi wa mu'mine hasada ne bisa yanda mu'mine suke ƙara samun girma da ɗaukaka. Duk inda ba Yahudi yake haka yake, baya son musulmi, baya son musulmi ya ga cewa yana ƙara samun ci gaba da nasara da ɗaukaka. Abin da yake faruwa yanzu dai ya ishe ku misali. Yau ɗin nan abin da ya faru na ƙasar Isra'ila, Allah ya rugurguza ta, ya fata-fata da ita, da Donald Trump shugaban Amerika, Allah ya fata-fata da shi, Allah ya ƙasa-ƙasa da shi, suka haɗu saboda Iran a matsayinta na musulmi ajiye shi a ta a gefe. Yanzu ba babin aƙida ake ba, domin in sun zo ba ruwansu da ɗan shi'a da ɗan sunna, da Isra'ila da Amerika kowa kashewa suke. Ai kaji da suka zo Najeriya sun yi magana wani ɗan shi'a ko ɗan sunna ko ɗan ɗariga, ba ruwansu, kiristoci kawai suka ce ana kashewa saboda suna da bakar manufa ga musulmi. To yau shine suka yi haɗaka, suka kai farmaki zuwa Iran saboda ita ce barazansu. Duk ƙasashen Larabawa nan sun raina su, duk sun raina su, saboda yawancin ƙasashen Larabawa duk suna da base a ciki, irin abin da yanzu aka kawo mana Najeriya. Allah ka tarwatsa yi wannan abin da Najeriya a tarihinta gaba ɗaya ba taɓa kawo sojojin Amerika ba, tun zamanin da aka yankewa Najeriya cibiya, tun zamanin su Sardauna, tun mulkin mallaka, duk aka zo su Yakubu Gawan, su Obasanjo na farko, su Buhari na farko, su Shehu Shagari, duk abin da aka yi ba taɓa kawo mana sojojin Amerika ba sai a wannan lokaci. Allah kai mana maganinsu, da duk waɗanda suke ɗore musu gindi a karya musulunci, Allah Ubangiji kai mana maganinsu. Shi yasa wajibi ne ga musulmi a Ramadana ɗin nan a alƙunutai da azumi ta addu'a kan Amerika da 'yan koranta, Allah ya mana maganinsu. To duk inda wani mai bisu barazana yake idansu yana nan, Najeriya ma suna tsoron musulmin Najeriya ne, da gangan aka fake wai ana kashe kiristoci, kuma abun kunya ko da kuka ce ku kuna kare ɗan adam, ya kuke kare mutanen da suke 'yan addininku ne? Ƙarara, ba kunya, ba komai, maimakon ku ce ɗan adam, wai kiristanci, kiristanci. Shi sa tarihin da nake ta baka na 'yan kurose, ko jiya na baka tarihin 'yan kurose su Louis na tara, ai dai irin su Donald Trump ne. In Allah ya rishi ma kamar yadda Louis na tara ya mutu da baƙin cikin Filistin, shi ma sai ya mutu da baƙin cikin al'umman musulmi na Najeriya da duniya gaba ɗaya. In Allah ya karshensa sai ya zo. Shi ne aka yi amfani da wannan dama suka je. Ita kuma Iran don ta nuna musu ƙarfinta, dama barazanar wayancan ƙasashen guda biyar, Saudiya tana ciki, Kuwait tana ciki, Bahrain tana ciki, Qatar tana ciki, United Arab Emirates, wayannan biyar ɗin albasa ba ta yi halin ruwa ba. Irinsu ne irin su Isma'ila Sale da Marwa da na baku labari jiya, irin wanda suka haɗa baki da kiristoci, suka haɗa baki a zo a kwace Baitul Maqdis domin biyan buƙatarsu. To su ma na ƙasashe duk haka suke. Duk wani zancen wani shi an ce a je shi yanzu a gefe, ba maganar shi an ce yake ba, ba ma san shi a ba ma tare da su. To amma Iran su abin da suke kallo musulunci. To yasa ita ma da ta yi, saboda ba sa son musulmi ya mallaki makamin nukiliya, sun fi so su kaɗai su suke da shi. Saboda in dai kana da makamin nukiliya to ka fi ƙarfin alatsa kai yanzu a duniya ta yau. Shi yasa sai ta zama barazana, kuma a nan gabas ta tsakiya Iran ita ce barazanar Isra'ila. Da yake to ba kanwan lasa ba ce, sai ta cilla makamanta zuwa Isra'ila, ta cilla zuwa base ɗin Amerika da ke Saudiya, da ke Qatar, da ke UAE, da ke Bahrain, da ke gaza, duk ta tura musu wannan saƙo, ta nuna musu. Ai shi ne shi yake wani ihun banza, su 'yan Iran ɗin haka za su yarda, wai 'yan ƙasar Iran shi kenan ku yi bore ku sauke shugabannin Iran. Ya ɗauka Iran ɗin yadda ya tsammani. Ka san kwanaki sun cinna wa Iran a yi ta zanga-zanga, kuma suka shiga ciki suna kashe mutane. Duk an ga wannan, to ba komai ne ba, ta target din wallahi musulunci ne ba wai Iran ba duk wanda yake da nuclear ko Saudiya ce sai sun yake ta kuma duk wannan abin da ake billahi lazi duk tarihi ya nuna mana shi yasa muke bada labarin tarihi na musulunci tarihi yana maimaita kansa duk an gama ma kaddara la kaddara la ba haka muke so ba a ce an turmutse Iran din to Saudiya sai an zo an turmutse ta sai an zo an turmutse Qatar wancan influence din na Yahuda wancan kamar yadda muka yi taji a baya sai sun zo sun fi karfin kowa kuma sai sun yi raba mutane da addinin su dama mun ji suna so su raba mutane da addinin su to duk inda ba Yahudi yake malan haka yake da haka Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya taimaki kasar Iran akan Isra'ila da America Allah kar ya wayannan dagotai mu ba abin da ya rige mana sai addu'a kuma wallahi addu'a tana ci Allah yana amsawa to Allah madaukakin sarki shine yake fadar a wannan am ya hasudunan nasu ala ma atahumullahu min fadlihi ai su yahudawa sune wa mutane hasada ne a bisa abinda Allah ya ba su na daga falalarsa ma'ana sune wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai hasada a bisa annabtar da Allah ya fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ita ya kuma fifita larabawa da ita sannan suke wa mu'minai hasada a bisa yanda suke karuwa suke ƙara samun ƙarfi wannan ayar abin da take bala kenan duk musulmin da ya zama yana da nukiliya to hasada su tana nan ba sa so kullun abin da alqur'ani yake bala shi yasa suke cewa wai a cire irin wayannan ayoyin daga cikin alqur'ani ai suna fada duk yanzu ba sa so a dinga tafsiri ana fada irin wayannan abuwa a dai ana zargin Yahuda kuma yanzu irin mutanen da suka dasa a Saudiya irin su wannan Muhammad bin Salman din nan wannan ba Yahudan shi ma aqida shi ma in ya taho irin su ƴan karam farautar su ne duk irin su suke so su dasa domin wai a zamanta cewa dai duniyar ta zama cewa an daina musulunci yanda ya kamata amma yawa wai aballahu illa an yutimma nurahu Allah sai ya take haskansa walau karihal mushrikuna walau karihal kafiruna kuma innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah haka suke duk kafirai su ta zuba kuɗi suna zuba makamai masu ƙarai gandi makaman nan zame su kasa kaza liyasuddu an sabilillah wai domin su tokare ga kan tafarkin Allah fasayunfiqunaha sunat kulayum hasaratan summa yughlabuna sannan za ta zama asara a gare su sannan ta nasara kaza ai asara suke ƴan gwangwan a Najeriya ba sun je sun dauki irin asara ba sun cullo wani abu ma na Najeriya akwai ban mamaki su ƴan Najeriya ba ma harin suke ba su wannan makamin da aka turo sai ƴan gwangwan kuma suka samu ciwa-ciwa su suka zato kaga su sun yi asara na goza wannan ba da ƴan Najeriya sai ya baka dariya wasu da aka ce America za ta sai aka mai da abun ma wasa wani ya ce da kwafa yana nan da dankonsa in aka zo da dankon zai harbi da shi zai yaki to Allah ya bana maganin kafirce da kafare Allah daga nan sai ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata yace haqiqa mun ba wa alayan annabi ibrahim in har kuna hasada to ai kuma yahudawa jinin annabi ibrahim ne kuma alayan annabi ibrahim dinnan mun ba su littafi zurriyar annabi ibrahim dinnan wanda suke magabatan ku mun ba su annabta mun saukan musu da littattafai mun ba su annabta ita ce wal hikmata kenan wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma tare da annabta kamar annabi Dawudu da annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya ba su annabta kuma ya ba su mulki to Allah madaukakin sarki su to me yasa kuke kebe kawai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da hasada in haka ne ku yi wa annabi Sulaiman ma da annabi Dawud wanda dai wannan raddi ne bisa Yahudawa a bisa hasada da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an yi musu raddi saboda sun faɗo ta magana sun ce law kana nabiyan aida annabi ne mara giba fi kasratin nisa'i da bai yi kwaɗayi a kan yawan mata ba da annabi ne da bai auri mata matansa sun zama mata tara ba saboda da ya shagala da annabta ga barin wani aure-aure to Allah shi ne sai ya musu raddi anan sai yake ba da labarin abin da ya ba wa annabi Dawuda da Sulaimana kuma Yahudawa da kansu ma sun tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata nawa ne da Annabi Sulaimanu suka ce Annabi Sulaimani ya da mata 1000 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata 1000 qalu na'am suka ce eh 300 mahariya mutum 300 a cikin su sune wanda aka bada sadakin su mata kenan cika ko matan aure wa 700 sariya su kuma 700 sadaku ne kawai sune kwarkwarori kenan wa inda daudu mi aka imra suka ce kuma annabi daudu yana da mata 100 fa qala lahum nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su alfun inda rajulin mata 1000 a wajen mutum daya wa mi'atun inda rajulin da 100 da take wajen mutum daya aksar aw tis'a niswa wanne ne yafi yawa ko mata 9 da 1000 da 100 da 9 wanne ne yafi yawa fa sakatu sai suka yi shiru to shine Allah yake musu raddi in suna maganar mata yi ne to Annabi Sulaiman matansa 1000 Allah ya ci gaba da cewa fa minhum man amana bi wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda yayi imani daga cikin wayannan yahudawa yayi imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sune mafi karanci ba su da yawa wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda ya bujire masa bai yi imani da shi ba wanda su suka fi yawa Allah yake cewa wayannan annabawa da suka gabata kamar Annabi Ibrahim da zuriyarsa duk da Allah ya kebance su da annabta ya ba su da mulki to ba su yi imani da su ba a wani tafsirin shine fa minhum man amana bihi shi Annabi Ibrahim fa dhamiru ya'udu ila Ibrahim inda ba'dul mufassirin lamirin yana komawa Annabi Ibrahim duk da abinda Allah ya musu to ba su ba kowane al'umma su ne suka yi imani da manzancin Annabi Ibrahim ba akwai wanda ya bujire to dan haka ya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kada kai mamaki daga matsayinka da mutananka a wajen Yahudawa wanda wannan shine halin annabawa da mutanansu in ma mutananka ba su yi imani da kai ba to dama duk annabawa haka ne kadan ne suke imani wanda wannan anewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tasliya ne a ainihin bebe masa kewa a wanke masa zuciya a tarere zuciyarsa domin ya ƙara yin hakuri a bisa yanda mutanansa suke cutar da shi shi yasa Imam al-Qurtubi yace damir fa minhum man amana bihi yayi shi a wajen shine tafsirin da yayi na farko yana koma ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai kuma wanda ya buji da gabarinsa wasu kuma suka ce lamirin yana koma wajen Annabi Ibrahim wasu kuma suka ce lamirin yana koma izuwa al-kitab littafi littafin da Allah ya saukar duk an samu wannan wanda insha Allah wannan ganin sai mu tsaya anan Allah kai mu gobe sai mu ƙara fitar da wasu hukunce-hukunce ina ji guda biyu masu mimanci da suke cikin waɗannan ayoyi masu albarka kafin mu dora abinda muka yi daidai Allah ka bamu ladan abinda muka kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi akwai aranma muna sa mahaifinsa a cikin addu'a mahaifinsa yana cikin rashin lafiya yace ta jikin yayi tsanani shi yasa ma daga yanzu ya tafi yana ningi wajen mahaifinsa to Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ta shika fadinsa dukkanin marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka inganta lafiyar mu gaba daya Allah ubangiji ka yi taimakin musulunci da musulmi Allah ka kaskanta kafirci da kafirai dukkan wanda suke taimakawa wajen yada wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.